lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, godiya mai yawa ta tabbata ga Allah wanda ya sanya tunani da tuntunceni akan ayoyin Allah da halittun Allah su zama tunatarwa ga masu hankali. Ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya, shine wannan wanda ya cika zukatan mummunai da imani da kuma tsarki ta hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, kuma shine mafi bada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma mafi godiya ga mutane. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa wanda su ne suka fa kowa kuɓutan zuciya a cikin al'umman nan gabaki daya. Tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da su baki daya da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Baya ka yayan uwana musulmi, a wannan yini na juma'a yawmuna 27 ga watan dhulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a yau tana da shekara 1442 wanda a kidayen miladiya yawmuna 6 ga watan 8 shekara ta 2021. Wannan khutba za ta jawo hankali ne akan hankali da hankalta, tunani da nazari da kuma hangen nesa, domin kana iya ganin mutane suna rayuwa da dama su za ka gansu da sifofi irin wanda aka san dan adam da shi. Ka ga mutum da kai, ka ga mutum da hannaye da ƙafafu, a tsakankaninsu akwai kirji da ciki da farjin mutum, wanda wa'annan idan suka haɗu a tsaye inda kake ganin mutum, to shine sai a ce mutum. To amma fa mutane suna suka tara, akwai mutumin da yake shashashani, garbali ne mare hankali, mare kan gado, mare tunani, a daidai lokacin da yake kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hankali ya zama wata ni'ima ce daga cikin ni'imomi mai girman gaske da Allah subhanahu wa ta'ala yake dace da dan adam da ita. Hankali shine wannan halittar da ke cikin jikin mutum wacce take sanya mutum ya kame daga dukkan ɗabi'a ta zargi ko ɗabi'a na asha ko a cikin maganganu ko a cikin aikace-aikace. Idan mutum ya zama yana da hankali, to daga nan ne fa zai iya tantance abubuwa, zai iya tantancewa ya gane abu kaza yana cutarwa, abu kaza yana amfanarwa, zai gane abu kaza alkhairi ne, abu kaza kuma sharri. Idan mutum ya zama yana da hankali, to daga nan ne zai iya bambanta da sauran dabbobi, da ƙadduwan gidansu, da akuya, da shanu, da sauran dabbobi, yakan bambanta ne da waɗannan dabbobi idan ɗan adam ya zama yana da hankali wanda take ba shi tunani da nazari da hangen nesa. Shi ya sanya idan aka yi rashin jace, mutum ya zama ba shi da hangen nesa, ba shi da nazari, baya tunani da gartaccen tunani, to a irin wannan lokaci sai ka ga mutum ba shi da wata falala, mutum ba shi da wata karama, ba shi da wani kima da an kimanta shi saboda ita. Alqur'ani mai girma ya tabbatar mana da wannan a inda Allah subhanahu wataala yake faɗin, am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Allah ya ce, wai kana tsammanin mafi yawan mutane suna ji ne ji irin na fahimta, ko suna hankaltan abubuwa ne? Allah yake wannan tambayar, wato kar kai mamaki da ɗabi'an mafi yawan kafirai da mafi yawan fasikai da mafi yawan mujrimai, kai kana tsammanin suna ji ne ji na fahimta, ji na ganewa, ko kana tsammanin suna hankaltan abubuwa ne suna iya awo suna iya tantancewa tsakankanin mai kyau da mare kyau suna tantancewa tsakankanin alkhairi da sharri sai Allah subhanahu wataala ya sifanta su da sifa na makanta da bebantaka da kuma ainihin wato kurumta saboda wanda ya zama baya ji in ma ya ji ba zai gane ba baya hankalta baya nazari to kenan wannan gabaki daya wato amfanin da ji ke yi shi bai masa ba amfanin da hankali ke yi shi bai masa ba to shi yasa sai Allah ya sifanta su da inhum illa kal an'am ai ire-iren waɗannan mutane tamkar dabbobi ne balhum adallu sabila bal ma sun fi dabbobi bacewa saboda ita dabba idan me ita ya shiryatar da ita yau da gobe ta kan gane ko jaki da kake gani idan me jaki ya shiryatar da jaki hanyar gona to za a kai lokacin da ba kuma sai an sake sashi a hanya ba to ballantana akuya ballantana kyanwa da ire-iren waɗannan dabbobi to amma mutumin da ya zama baya jiji na fahimta baya hankalta hankalta irin na nazari da hangen nesa to irin wannan mutum a wannan lokacin dabba ma ta fi shi muhimmanci kenan Allah ce balhum adallu sabila sun fi dabbobi ma bacewa daga kan tafarki madidiciya saboda dabbobi ranar tashin alkiyama idan aka yi musu dan hukuncin da za a yi musu yasu wacce ta tunkuyi wacce a ce ta rama wacce ta taka wance a ce ta rama daga nan hukuncin da Allah subhanahu wataala zai musu sai ya ce duk ku zama turbaya a wannan lokaci fasiki da mujrimi ballantana kafiri da munafiki sai su gurin ina ma da su ma a maida su turbaya a maida su kasa kamar yadda aka maida dabbobi to kenan ma dabbobi sun fi su dacewa sun fi su kan gado sun fi su ainihin rabauta ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu da rashin hankali saboda muhimmancin da hankali ke da shi ya sanya alqur'ani mai girma ya maida hankali akan hankalcin al'amura yana yawan jawo hankali akan hankalta saboda shi hankalin nan fa yakan shiryatar da mai shi zuwa ga abu kaza fa akwai halakan duniya a ciki ko kuma akwai halakan gidan lahira a ciki hankali da hankalta shike jawo mutum ya kame daga miyagun dabi'u da miyagun aqidu da miyagun ibadu wanda yake Allah subhanahu wataala bai saukar da hujja akan su ba haka nan hankalta shike jawo mutum ya iya kiyaye haƙoƙa haƙoƙan Allah da haƙoƙan bayin Allah sai fa idan mutum ya zama mai hankali yake iya yin tsarin rayuwa ya tsara abu kaza shine mafi muhimmanci to shi zan yi sannan abu kaza sannan abu kaza idan wani abu ya ci karo da wannan abin mafi muhimmanci to zan kyale wancan saboda wannan ya fi shi muhimmanci to sai da kan gado da nazari da hangen nesa da hankalta sannan mutum ke iya tantance wannan wannan ke sanya sai kaga cewa gashi wani yana da wani harka ta zumunci amma kuma yana da harkan daura aure a gaban shi sai ya kyara harkan zumuncin sai ya je daura aure wannan yana nuna maka wannan mutumin hankali bai ishe shi ba ta ya za ka kyale zumuncin da yake wajibi abinda wanda idan ya sa wanda ya sadar da shi Allah zai sadar da shi da rahama wanda ya yanke zumunci Allah zai yanke shi daga rahama ka je daura auren da yake mutum biyu sun isa sheda a duniya ta ya za ka kyale abinda yake wajibi ka je zuwa ga abinda yake mustahabi ko mustahabin ma bai kai ba dan ban taba jin ma wani malami da yace zuwa daura aure mustahabi bane ban taba ji bane a karatun da nake sai dai yin ma musulmi fatan alkhairi idan ya aure kai mishi addu'a wannan sunna ce amma lalle ka je daura aure to ni ban taba jin malamin da yace wannan yana daga cikin mustahabbai ba to sai mutum ya kyara abubuwa na wajibai haƙoƙan iyalinsa a gida haƙoƙan ƴaƴansa a gida sai ya kyale sai ya shagaltu da abin da yake mare muhimmanci wanda hakan yana nuni akan hankali bai ishe mutum bane sannan shi wannan hankali fa da shi ne mutum ke kikkirfa to duk in aka kai aka komo menene ƙarshen al'amarin nan shin al'amarin nan ƙarshen shi zai zama mai kyau ne ko mummuna to sai fa mutum yana amfani da hankalinsa sannan zai iya tantance wannan shi ya sanya ayoyi da yawa a cikin alqur'ani mai girma suka zo suna kwadaitarwa akan hankalta waɗansu ayoyin sun zo da lafazin al-aqalu al-aqalu sosai hankali, waɗansu nasoshin kuma suka zo da kalmomin da ke da alaƙa da al-aqalu, ba al-aqalu kai tsaye ba, kamar irin al-hijr da Qur'ani yake cewa hal fi zalika qasamul libi hijr, ma'anar hijr shine hankali, ko kuma an-nuha inna fi zalika la'ayatin liulin nuha, Allah ce akwai ayoyi ga masu hankali, an-nuha ma'anar shi hankali, ko kuma al-lubu hankali, fattaqullaha ya ulil albabi, masu hankali kenan. Waɗansu ayoyin haka zaka ga sun zo da ayoyin at-tafakkur wanda yana da alaka da hankali, inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun, at-tafakkur shi ma duk yana daga cikin ababen da ke da alaka da hankali. To zaka al-Qur'ani mai girma yana kwadaitarwa, yana zaburarwa akan wannan, duk da kasancewan shi hankali baiwa ce daga Allah subhanahu wata'ala, kuma halitta ce ta Allah, kokarin mai kokari bai samu mishi da hankali ga wanda Allah ya riga ya kaddara ba shi da hankali. Wannan shine maganan ma'anan maganan al-Imam al-Barbahari a cikin sharh sunna da zaka ji ya ce wal aqlu mauludun a cikin sharh sunna, abinda yake nufi da maulud bi ma'ana makhluqun, cewa hankali halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala, kokarin mai kokari baya samun dishi. Amma kuma malamai sun yadda cewa hankali na iya karuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum hankali, to yana iya bin waɗansu hanyoyi kuma hankalin shi ya rika karuwa ya daren matsaran shi saboda irin hanyoyin da ya bi. Daga cikin irin waɗannan hanyoyi akwai zurfin ilimi, sai kaga mutum da karancin shekaru amma yayi karatu mai zurfi, sai kaga hankalin shi kan kai inda sa'o'in shi a shekaru ba su kai ba, hankalin shi kan kai inda yake ma iyayen shi da kakannin shi ma hankalin su bai kai ba. To karatu na iya ƙara fadin kwakwalwa, ya ƙara mata yalwa, ya ƙara mata ƙarfi, ya ƙara mata ainihin tasiri. Haka nan kuma tajriba da gogewa yau da kullum yana sa idan mutum ya faɗi can ya tashi can ya kwatanta kaza ya kwatanta kaza yayi kaza yayi kaza, to irin wannan yake son ya karfe binnan kwakwalwar mutum, hankalin shi ya bude ya zama yana da wayewa a hankalce sama da wanda ba shi ba. Za ga wani idan yana son ya kasuwanci sai ga an ce maka kakai iri kaza da iri kaza da iri kaza, saboda kaza yana jawo kaza abu kaza yana jawo kaza, ko kuma wani manomi ne sai ya ce maka wannan gonan kaka shuka abu kaza, in ka shuka abu kaza zaka faɗi zaka yi asara. Me yasa? Saboda kwakwalwar shi hankalin ya karu, ya kwatanta jiya, ya kwatanta ya ga abubuwa na nasara, ya ga abubuwa na tasgaro. To don haka sai ya kasance wannan ma yana daga cikin abin da ke ƙara hankali. Haka nan shawara shi ma yana daga cikin abin da ke ƙara hankali. Yayin da ka shawarci mai hankali, masani ko masanin addini ko masanin rayuwa, to idan ya baka shawara sai kaga ya bude maka tunani, ya bude maka kwakwalwa, sai kaga ka hararo abubuwan da yake kana zaune a cikin ɗakin ka baka iya gano shi ba. Wani lokaci ma sai kai ta karatu baka gano ba, amma yau da kullum din wani saboda kayi shawarar shi sai ya baka makama, ya baka ainihin haske akan rayuwa. Haka nan kuma shekaru shi ma suna da tasiri, suna ƙara mutum hankali, su yalwata hankalinsa, su ƙara ma hankalin nashi ƙarfi. Haka nan kuma zama da masu hikima da zama da ƙwararru gurin iya magana shi ma wannan yana cincida hankalin mutum ya ƙaru, ya zama yana amfana da hankalinsa kamar yadda Al-Qur'ani mai girma yake kira. A cikin Al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ce man ata'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, sai Allah ya ce afala ta'qilu, shin akwai hankali a cikin ka zo kana umurtan mutane da aikin kirki sai kuma ya kasance kai baka aikatawa, ka zo kana hana mutane akan mummunan aiki sai kuma a ganka kana aikatawa, wannan koda babu nassi a hankalce wannan kai kaga yayi. To amma babu wanda zai gano wannan sai mai hankalin. Shi yasa ma malamai suke cewa abin da yasa aka kira hankali da al-aqlu, saboda wato da shi ne mutum yake hankalcin abin da zai cutar da abin da zai amfani, shi yasa ake kiran shi da suna hankali. To kenan duk wanda bai hankalcin abu mai kyau da abu mare kyau, to wannan kamar Allah subhanahu wata'ala ya kwace mishi hankali ne, ba ya nuna ba shi da hankali. ko da ku kana ganin shi a riga, kana ganin shi zai sa babban riga da ciki da wando, zai sa hula, zai sa wane ya bulbula turare ga ɗan kudi aljihunsa, to ko da kana ganin shi mai hankali ne, Allah subhanahu wataala ya kwace wannan hankalin nasa. Da haka yana cikin saurin tababbu, idan an zo ana neman tababbu wanda za a kai su psychiatry, to a hada da irin wannan mutum, sai ga wani mutum gayi nan da yawa za ka gani irin waɗannan mutane a zubin ƴan siyasa, a zubin ɗalibai, a zubin malamai, a zubin waye, a zubin wane ne, sai ka ga waɗansu ɗabi'u na marasa hankali amma kuma a riga. A riga ba za ka gane haka nan ba. Shi yasa za ka ji kaman waɗansu likitoci suna kira akan cewa duk wanda yake son ya taka ran siyasa a kai shi a auna hankalin shi tukuna. Saboda akwai ɗabi'u da yawa da ke fitowa daga ƴan siyasa, ɗabi'un mahaukata ne ba ɗabi'un mutane ba ne. Ba lalle ƴan siyasa ba, ko ni ko kai muna iya fada cikin irin wannan. Kamar mutumin da zai je ta kokari ya tara miliyan 2, 3, miliyan 100, miliyan 200, miliyan 500, idan da ka kira shi ka keɓe shi ne kake so ka yi da wannan miliyan 500 din. Ba shi da abin da zai iya baka amsa akai. Gida dai yana da shi, mota yana da guda 3, 4, 5. Abinci yana da shi, wane yana da shi, to me za ka yi da miliyan 500 din nan? Kuma ta haram. Sai dai ta ce maka, to ai za ka aje saboda yaya, to kai wane aje maka? Ah, to ai za mu aje ne, ba mu san abin da gobe za ta yi ba. To kai jiya ka san yadda za ka zo yau? Wato akwai nau'in rashin hankali akan irin ɗabi'un da za ka ga suna yi. Kaga wani zai fito bainin jama'a ya tafka ƙarya, waɗanda ake gaya ma sun san ƙarya ne, shi ma da yake faɗi ya san ƙarya ne, amma kuma rashin hankali yasa ba zai gane ba. Shi yana nan da irin motan shi, yana nan yana ganin yana tama mutane wayo. To wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ɗebe na hankali ga irin waɗannan mutane. A waɗansu ayoyi, a wata ayan Allah yana cewa tilkal amsalu, kaga ire-iren waɗannan misalai da muke bugawa a cikin Alƙur'ani, nadribuha lin-nasi, muna buga waɗannan misalai ne ga mutane, wa ma ya'qiluha illa al-alimu, amma babu wanda ke hankaltar su sai masu ilimi. Kaji wancan ilimin da muka yi magana cewa yana ƙara hankali. Da haka Allah yakan buga waɗansu misalai a cikin Alƙur'ani, idan ka ga baka gane wannan ba, to Allah ya cire ka cikin malamai. Kenan baka da tsoron Allah, saboda innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Duk wanda ya ga akwai misalai na Alƙur'ani mai girma da bai gane su, a ce Allahu nuru samawati wal ard, masalu nurihi ka mishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, az zujajatu ka annaha kawkabun, har ya zuwa ƙarshen ayan, kai baka gane wannan ayan ba. To akwai rashin, akwai alamar rashin hankali a tare da kai. Ko kuma kaga Allah madaukakin sarki ya bada misali akan girgizo. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. كيف ka gane wannan misalin ba? Ya nuna akwai rashin hankali. Wani lokaci Allah ya bada misali da kuda, ya bada misali da kuda, wa in yaslubuhum adh-dhubab sha Allah yastanqiruhum min da'fa at-talib wal matlub. Mutum bai gane ba. Wani lokaci ya bada misali da sauro, inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Duk ka ga baka gane wannan ba, to Allah ya kwace maka hankali, ya nuna baka da hankali, baka da kangaro, baka san inda za ka ba. To shi yasa ire-iren waɗannan ayoyi da sauran ire-iren waɗannan ayoyi waɗannan da waɗansunsu za ka suna kira ne zuwa ga kowane hankali na ɗan adam ya rika ɗaukan izina da wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hakan zai ba shi dama ya rika tantance mai kyau da mare kyau. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi zargi mai tsanani akan waɗanda ba sa hankalcin al'amura, har Allah ya bada labari cewa rashin hankalcin al'amura ma yana daga cikin ɗabi'un ƴan wuta. Ya hakaito mana a cikin Alƙur'ani mai girma yake cewa, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wannan magana ne na ƴan wuta, kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul mulk, suna cewa law kunna nasma'u, kai co ina ma da muna ji, aw na'qilu ina ma da muna hankalta, ma kunna fi ashabis sa'ir, da mun cika waɗannan hanyoyi guda biyu. Waɗannan su ne hanyoyi guda biyu na shari'a. Duk wani wanda ya shirya a ban ƙasa sai da ya amfani da waɗannan hanyoyi guda biyu: ji na fahimta da ganewa, hankalta da niyyar da zumman yin aiki. To su kuma ba su samu wannan a rayuwar duniya ba, to shi ne suke kai hanzari a inda hanzari ba zai musu amfani ba. Suke cewa kai co ina ma da mun ji, ji irin na fahimta, mun hankalta, hankalin da zai tantance mana tsakankanin al'amura, zai sanya mu rika fifita alkhairi akan sharri, hankalin da zai sa mu nisanci abin da zai jawo mana mummunan akiba wanda zai jawo mana abin zargi. Sai suna cewa to da mun yi hakan da ba mu kasance cikin an mutan sa'ir ba. Da haka wannan aya a cikin suratul mulk, insha Allah ta'ala za mu dakatar da wannan khutba a nan in Allah ya so, yadda za mu dora a kan wannan saboda irin mahimmancinsa. Amma cikin abubuwan da muka kawo kafin mu dakatar ɗin shi ne, duk wanda yake aiki da hankalinsa to dole ne ya zama yana tuna, yana hankaltan inda kwanaki suke shuɗewa, inda watanni suke ƙarewa, inda shekaru suke ƙarƙarewa, yadda rayuwa ma take zuwa ƙarshe gabaki ɗaya, wanda idan kayi da aka yi da haka to dole ne zai ƙara maka zimma ka zama alkhairin da kake yin ma Allah ka ƙara. In ma ba ka yi ka riƙa yi, sharrorin da kake gabatar da su zuwa ga Allah, kullum alkhairin Allah na saduwa gare ka, kai kuma kana aika ma Allah da sharrora, to mutum sai ya kani. Hakanan kuma laifukanka dole ne mutum ya dora ta istighfari, yana tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, la'akari da cewa yau muna 27 ga watan Dhulhijja, da haka kwanaki biyu suka rage ko kwanaki uku ga wannan shekaran gabaki ɗaya an ci ta an cinye. Da haka abinda mutum ya gabatar na alkhairi yana nan fa an riga an taskace shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, abinda mutum ya gabatar na sharri yana nan an riga an taskace shi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da ko kai ka manta, ko da kai ka sha'afa, ko da kayi baka san kayi ba, duk suna nan an taskace su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma za a kai lokacin da za a dauko takardun aikace-aikacen bayi a baku, kowa zai karanta abinda ya aikata. Idan alkhairi mutum ya aikata zai ga alkhairi, idan sharri mutum ya aikata kuma bai tubu ba kafin mutuwa to Allah subhanahu wataala zai mishi sakamako gurgurdan abin da ya aikata. Sai dai idan Allah subhanahu wataala cikin rahamansa da afuwansa ya gafarta ma mutum idan baya shirka da Allah subhanahu wataala kuma baya bid'a. To muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mu cika waɗannan kwanaki cikin alkhairi da albarka. Ya Allah muna roƙonka abinda muka gabatar na kurakure a wannan shekaran Allah ka yafe mana, abinda muka gabatar na alkhairi Allah ka karba daga gare mu, Allah ka reni wannan alkhairi ka ci gaba da renon mana shi mu ga tasirin shi ranar tashin alkiyama. Ya Allah ka tsare mu, ka tsare mana imani. Ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Ya Allah ka sanya wannan damina ta mu ta zama mai albarka. Ya Allah ka tsare mana gidajenmu. Ya Allah ka tsare mana dukiyoyinmu. Ya Allah ka tsare mana rayukanmu. Ya Allah ka tsare wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ya Allah ka ƙara mu wannan gari namu albarka. Allah ka ƙara mu wannan gari namu albarka. Allah ka tsare mu wannan, ka tsare mana wannan gari daga dukkan sharri, sharroran kidnappers, da sharroran Boko Haram, da sharroran ɗan dauki ɗora wato ainihin barayi da sauran masu sace-sace, da duk kowanne irin sharri. Ya Allah ka tsare mana wannan gari namu. Allah ka tsare mana shugabanninmu. Allah ka tsare mana malamanmu. Allah ka tsare mana ɗalibanmu. Allah ka tsare mana talakawanmu. Allah ka tsare mana dattawanmu. Allah ka tsare mana masu arzikinmu. Allah ka tsare mazanmu da matanmu. Allah ka raya da mu akan tafarki madaidaiciya. Allah ka raba mu da yunwa da kunci da wahala. Ya Allah abinda yafi ƙarfinmu Allah ka iya mana, abinda muke iyawa Allah ka taimake mu. Allah ka tsare mu, ka tsare mana imani. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah kai gafara da mummune mazansu da matansu. Allah ka gafarta mu iyayenmu mazansu da matanmu. Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi. Allah ka gafarta kurakuransu. Allah ka sadar da mu da su da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.